Manunia. Dalamu dai diddijin yajin aikin kungiyar dillalan mai ta kasa Ibman har yanzu akwai wata alamar tuhuma.
Mu ainihin kungiyar dillalan mai masu zaman kansu bamu umurci cewa ai wannan yajin aiki ba, kuma yanzu an jaye shi.
Game da maganar yuwuwar turuwar tuttubowa zuwa dandalin dire zabe kuwa wasu ƴan kasa ne ke ganin har yanzu dai akwai sauran gwarama.
Abin da zai farfado da kwarin gwiwar jama'a su kada ƙuri'ansu kuma su fito shine yin gaskiya, dakile shawa da kuma farfado da tattalin arzikin kasa yadda kowa zai ci albarka da demokradiyyar kanta.
To har wannan abin ya same mu a siyasa. Maza sun tauye haike, sun hana walwala, kuma ba kowa ba sai in ce miki gwamnati.
Kamar rikicin rungumannin mu fadin cikin gidan jam'iyyar PDP a jihar Kaduna, kowa wasu balli ne ke ga wa duniya cewa abin da aka musu a zaben fidda gwani su ma idan an fita zaben duka gari za su rama.
Duk ƴan takarar da suka yi tare da zaben mun kashe miliyoyin nairori, me kake so mu mashi? In dai bai gyara ba, in an faɗi a kujerar gwamnati a jihar Kaduna 100% shekaru.
Daga jihar Bauchi da magoya bayan tsohon gwamnan jihar suka fantsama zuwa cikin jam'iyyu, kuwa wasu bangare na jam'iyyar ne suka ce suna nan cikin jam'iyyar APC dan su yanzu ma suka ga gurin zama.
Tunda mun gane farsa son da gidan mu, to mu ba sa son mu, mun dawo PDG dan mu ko so mu supportin gwamnati.
Ya zama dole mu tabbatar da jama'a mu
waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku da tsarin siyakin siyasa ta hanyar hikima. Shiri na 82 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da suke cewa ya riga ya girma. Meyuwa girman kuma tsakanin shugabannin kungiyar dillalan mai wato Ibman yasa aka samu wani abu mai kama da yar takaddama. Domin kuwa duk da janye yajin aikin direction kungiyar arewacin Nigeria ya tafi mataimakin shugaban kungiyar dillalan mai na ƙasa Alhaji Abubakar mai gandu ɗakin gari ya ce yana ganin kusan kungiyar ta samu abin da take nema.
Mu ainihin kungiyar dillalan mai masu zaman kansu bamu umurci cewa ai wannan yajin aiki ba, illa wani sashi ne daga cikin mu sune suka ce aje wannan yajin aiki, kuma yanzu an jaye shi.
To gidan naku a rabe yake kenan?
A gidan mu ba yana a rabe ba, illa dai wasu daga cikin mu ne suka fito suka ce ya kamata ai wannan yajin aiki.
To nawa kuke bi a yanzu gaba daya?
A yanzu abinda muke bi ya ta samu wajen kusan biliyan 200.
To ya za ku yi kenan yanzu tunda kun janye yajin aiki? Kun cimma wata yarjejeniya ne da hukumar?
Kamar yarjejeniya da aka samu mu da hukuma ta yi bayani cewa nan zuwa sati biyu za mu ga cewa sun yi biya mai yawa ba kamar yadda suke biya a da ba.
Jinkirin jan kafar sabunta katin kada ƙuri'a da wasu ƴan ƙasa suka yi ya sa wasu masana harkokin siyasa ganin wasu ƴan Nigerian fa siyasar kawai suke kyama. Sai dai masanin kimiyyar siyasa kuma malami a jami'ar Bayero ta Kano Farfesa Habu Muhammad Fage ya ce ya kamata ƴan Nigeria su sake lissafi don kada daga baya su zo su yi nadama.
Na farko dai shi ɗan Nigeria kullun yana duba demokradiyya din nan kamar ma ba a samu wani ci gaba ba. Yau kayan masarufi ma ya gagari jama'a. Na biyu kuma akwai rashin kwanciyar hankali wanda ya addabi mutane. Na uku kuma akwai rashin aminci na shugabanci kansa. To sai wasu sai zaman cewa sun gano ma cewa wannan kamar yaudara ne. Da yawa suka ce ma su ba za su je su register ba, wasu suka ce ba za su ma je su kada ƙuri'ar su ba.
Menene zai farfado da wannan kwarin gwiwa din?
Abin da zai farfado da kwarin gwiwar jama'a su kada ƙuri'ar su kuma ku fito shine yin gaskiya, dakile cin rashawa, aiwatar da shugabanci wajen bujuro da saukin rayuwa ga jama'a da kuma farfado da tattalin arzikin kasa yadda kowa zai ci albarka wato demokradiyyar kanta.
Ita kuwa wata jigo a tafiyar takatakar shugaban kasa Muhammadu Buhari karan farko, Hajiya Bintu Mu'azu ta ce maza suka hana mata su kuni a siyasar amma za su sha mamaki idan an zo zabe na gaba domin ko da matan ake takama.
Ina son in ga miki cewa wallahi mata sun fito yanda ba kya zata. Tunda nake ban taba gani da mata suka karbi maganar tafiyar siyasa irin wannan lokaci ba. To har wannan abin ya same mu a siyasa. Maza sun tauye haike, sun hana walwala, kuma ba kowa ba sai in ce miki gwamnati.
ba wani maganar rifewa abubuwan sun riga su suka sa a gaba sai wanda suka ce saboda haka in kika tafi kuka ne ko ina a states din da suke Najeriya nan
hajiya yawancin waɗanda ke kada ƙuri'u da ke kawo waɗannan mutane kan mukamin su mata ne me yasa ba za ku fito ku nuna musu ikon ku ba
ai bari in ga miki dan muka jijjiki ni ban shiga na fito na ne na takara ba din na san cewa ba gaskiyan za a yi ba ni kuma duk abin da zan yi da bazan kawo abin da zai taimaka mu mutane ba a halin gaskiya ba ba amfani
to yanzu ya za ku yi in lokacin zabe ya zo a matsayin ku na mata
ni ko ban ga ya miki na ce ga yanda za a yi ba ni na san ƴan uwa na mata na shirin nuna matsayin su a wannan tafiya kuma 2023 ba maganan party bane
tun bayan kammala zaben fidda gwani cikin jam'iyyar PDP a jihar Kaduna ake ganin kamar wasu sun ja layin da za a ce akwai sauran rigima tsohon shugaban jam'iyyar PDP a jihar Kaduna Alhaji Ya'u Usman Sa'in jama'a ya ce bayan kammala zaben fidda gwanin an jefar da gwanin su gefe guda kuma idan ba a gyara ba a ranar zabe su ma za su rama
an tsinci tsohon gwamnatinmu Ahmed Muhammad Makarfi tare da takarar APC Ubasani a kasar London wannan abin ya ba kowa tsoro kuma in haka siyasa take zamu iya cewa to kaman ya ci amanan jam'iyya
amma kuna nufin in ana siyasa shi kin ba za a hudda da wasu ƴan jam'iyya ba
a'a bai a ce ba za a hudda da wasu ƴan jam'iyya ba amma menene dangantakan shi da Ubasani da zai je bikin dan shi an mun ji hidiman da yayi to kaga dole ka sa ayin tambaya a wannan
ba kwa gudun wani ya buga muku misali da zuwa daurin auren dan gidan Buhari da shi ma Atiku yayi
eh wannan ai a matsayin shi na tsohon shugaban kasa ne akwai babban kalubale a gaban mu saboda kan ƴan jam'iyya a rabe yake maganan Isa ya ci zabe gaskiya tala idan baki ne mu a yadda muke gari
kila mutane su ce ba ku fito da wasu matsaloli irin waɗannan ba sai yanzu bayan an gama zaben fidda gwani kila ba ku yi nasara ba
ta kashe kudin ka duk ƴan takarar da suka yi tare da zaben mun kashe miliyoyin nairori me kake so mu mishi mun bi shi har gidan shi to daga wannan shine matsayin da muke ciki in dai bai gyara ba in an fadi a kujerar gwamnati a jihar Kaduna za mu ba mu karfi laifi cewa 100% shekada
amma ku za ku bi wannan tafiya koko tunda kuna da damuwa kuma ba za ku yi tafiyar ba
abu MPDP ne ko ba za mu fita ba amma aikin da za mu yi a matsayin mu na MPDP ba matsayin mu na wanda muke takara ba
da alamu dai kalaman tsohon gwamnatin jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar ya kara kawunan magoya bayan da aka ce sun fara taho mu gama tunma dai magoya bayan tsohon gwamnatin da suka ga wasu daga cikin su sun koma cikin jam'iyyar PDP suka kira wani taron da ɗaya daga cikin su Honorable Isa Matori ya tabbatar wa duniya suna cikin jam'iyyar APC dan su yanzu ma suka ga gurin zama
wannan abin da shirka kun kira ce ba ma tare da ita ba ma cikin ita kuma muka ci wannan mataki ne saboda mun samu hujja daga cikin da shugaban mu gaban Emi Abubakar ya fito ran a cikin da gwai gwai ogan wanda ya nuna cewa shi yana APC amma ba zai hana kowa wanda yake ganin cewa zai kuma tafiya ya kuma fara aiki to wannan dalilin yasa muka ga tashi cewa da ga APC muka ga zama dole mu tabbatar wa jama'a mu
sai dai Agitad Audu Sulaka Tagun din da shine ya takarar mataimakin gwamna ga tsohon gwamnan jihar Bauchi ya ce wulakanci suka ga ana yi wa tsohon gwamnan a cikin jam'iyyar APC da su suka kafa ta shi yasa suka koma jam'iyyar PDP da suke ganin a can ne za su samu dama
ne gidan namu Imam Abubakar Bazai ya ce ba zai bar APC ba amma ba zai hana kowa yin ra'ayinsa ba to mu dinnan da kaga mun kafa wannan gwamnati ra'ayinmu ne tunda mun gane ban sa son mai gidan to mu ba sa son ko ba zaka je ka zo na wurin da ba a san ka ba to mu ai APC din ka je da kuma ga yayin mai dewa da suka koma NNPC da ku dewa da suka tsaya APC to amma mu mun dawo PDP don mu ko so mai supporting gwamnati wani abu ma da ya burge mu da gwamnatin kaura duk project din MP kaura ya kara su
to duka iyaka batutuwan da zamu iya baje mu kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kuma kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko kwanakin da suka rage musu a kan kujerun da ake ganin da su suke takama domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 262 ne su yi sallamar sakin kujerun da suka dafe babu wata gaddama kuma a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri musamman ma dai Abdulwahab Muhammad na jihar Bauchi da abokin aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da su ne wannan shiri ke ta ƙara sama sai kuma ni Isa Lawal Ikara da kan shirya in gabatar da nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.